Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim Ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba kalaman tsohon shugaban kasar Najeriya ne Goodluck Jonathan. Biyo bayan zaben da aka gudanar da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya a halin yanzu. A cikin littafin da Shehu Adeni tsohon mai baiwa marigayi shugaba Umar Musa Rado shahara a harkokin yaɗa labarai ya rubuta, shugaba Jonathan ya bayyana waɗanda suka sa shi ya faɗi zaɓe. Wannan batu ya sa da yawa 'yan Najeriya suna cece kuce akan wannan lamari. To kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu yi matashiya da waɗannan batutuwan da sanannu ne a Najeriya. Da farko zaɓen ƙungiyar gwamnoni wanda daga nan aka fara samun takon saka wanda har ya dalilin ficewar wasu gwamnoni biyar daga cikin wannan jam'iyyar. Saukar shugaban jam'iyyar PDP wato Babban Gatukur aka maye gurbinsa da tsohon gwamnan jihar Bauchi. Kana campaign manager a kudancin Najeriya wanda ta taken jam'iyyar aka ce bai iya bayyanawa ba sosai. Zaɓen shugabanni na jam'iyyar PDP wanda aka yi ya haifar da guzun tsoma musamman waɗanda suke jin ai musu ba daidai ba. Ana cikin haka ne kuma sai ga batun sace 'yan matan Chibok wanda ba Najeriya ba hatta sauran kasashen duniya sun yi tur da wannan lamari. Kana 'yan ta'addan Boko Haram sun samu garuruwa har sun kafa tutarsu a matsayin daulolinsu duk a lokacin mulkin jam'iyyar. Haka kuma an samu takon saka tsakanin minista da 'yan majalisar dokoki akan zargin cin hanci da rashawa. Ana cikin wannan sarkin Kano na yanzu yana gwamnan Babban Bankin Najeriya ya koka akan batun daban da wasu biliyoyin daloli suka yi, amma maimakon a bincike sai ma aka sallame shi bakin aiki. Wannan lamari kuma shine mataimakin shugaban kasa na wannan lokaci ya kai cin zaɓe a mazaɓansa balle ƙaramin hukumarsa balle a yi maganar jiha. Sai dai duk da faruwar waɗannan abubuwa, tsohon shugaban ya ce ba waɗanda suka sa shi faɗi zaɓe illa shugaban Amurka na wannan lokaci wato Barack Obama, Prime Minister Britannia David Cameron da shugaban ƙasar Faransa François Hollande. Na tattauna da Dr. Musa Tanko shugaban jam'iyyar NPC kuma ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama. Na kuma fara tambayarsa ne ko me zai ce game da waɗannan kalamai na tsohon shugaban ƙasar Najeriya game da faɗuwarsa zaɓe.
Maganar gaskiya na farko, masu zaɓe su ne jama'a 'yan Najeriya. Amma wani zai bada kalami kuma ya ce ya bada jawunsa zai faɗa ne bisa abin da ya lura, amma ba shi zai kaɗa zaɓe ba. Tabbas a shugabannin ƙasar waje da yawansu ba su ji daɗi ba da yanayin shugabancin shugaban ƙasa wanda ya gabata. Misali abubuwan da ya fi damuwa da su shi ne cin hanci da rashawa. Na biyu kuma shi ne maganar Boko Haram da ake yi ana ta kashe mutane babu inda aka samu a ƙibla akan waɗannan abubuwa. Ba mamaki a ce sun ba da tsokacin bakinsu akan yanayin inda suke gani ba su ji daɗi ba. Kuma abin tunawa shi ne can dama lokacin da shi ma kansa kafin ya haura gaban mulki akwai abubuwan da ya faru a lokacin ƴar'adua a lokacin da bai da lafiya da kowa a aka kasa sanin me yake damun shi shugaban ƙasa ƴar'adua har a lokacin su masu kaɗa baki ga cewa ya kamata a bi abin da kundin mulki yake domin muna kan gaba a lokacin shi kuma ya samu ya zo har ya tsare kan mulki. To a lokacin sun ba shi goyon baya bisa kan zukunmu, kuma 'yan Najeriya sun fito saboda tsaban abubuwan da ya kamata a bi na kundin mulki shi ma ya tsare kan gado. To amma maganar gaskiya 'yan Najeriya su suka yi zaɓe, su suka sa abin da suka sa abin su gani abin a zuciyarsu kuma sun zaɓi wanda suke so a lokacin. So maganar cewar wataƙila su sun taimaka irin fatuwansu a zaɓe, gaskiya wannan wani batu ne na wanda ya faɗi zaɓe da kare da Allah.
Ya ce shugaban jam'iyyarsu wato tsohon gwamnan jihar Bauchi yana cikin waɗanda suka kwance mai zani a kasuwa shi da shugaban hukumar zaɓe. Yi mini magana akan shugaban jam'iyyar PDP. Duk da kai ba ɗan PDP ba ne, kai ɗan jam'iyyar
ne,
amma me ka hanga game da wannan kalami nashi?
Gaskiya tsakani da Allah babu, akwai misali wakila akwai abubuwan da ya faru tsakanin su biyun, amma ina tabbatar maka a lokacin da nake shugabancin jam'iyyoyi na Najeriya gaba ɗaya, Allah ya sa na samu daman magana da shi tsohon shugaban jam'iyyar PDP Adamu Mahadu kenan. Kuma a lokacin gaskiya ni na ga inda ya tsaya tsayin daka don ɗan jam'iyyarsa ya samu ya ci zaɓe, a lokacin kuma shi ne shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. A gabana na ji lokacin da yake magana da ƴan jam'iyyo insa a arewa dan su tashi tsayin daka dan su samu su kai labari kuma a lokacin an riga an kai a kibla mutane sun riga sun fusata sun riga sun sa ran su a inda suke su zaɓen su yayi kokarin sa tsayin daka dan ya samu kuma wannan ba kare shi nake yi ba ina magana ne ga abin da na gani kuma abin da na ji a bakin sa to maganar cewar wakili ko ya kwance mai gani a kasuwa to a wannan daya akwai jita-jita da aka dinga yi a lokacin da aka ce ita matar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan tana fitowa tana zage-zage abin da bai kamata ba shi kuma ya je ya faɗa wa tsohon shugaban kasa Jonathan yace mai ya kamata ya ma masu sukiya malle ne bai kamata tana fitowa tana magana inda take magana ba a siyasance domin ma wanda ma take zaga a lokacin shine dan shugaban kasa yanzu Janar Muhammadu Buhari a lokacin shi ya tsaya zaɓe bai kamata tana fitowa tana fitar magana ba domin ita ba shi mai suke tsaya zaɓe to waɗannan abubuwa wani ƙila shi ne ya sa yake maganar cewar ya kunce mai zani a kasuwa amma a tsayin zani na gaskiya ni na san cewa ya yi ƙoƙarinsa ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa inda kowane ciyaman zai yi ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa ya ci zaɓe to amma mutane sun riga sun yi nasu kuma Allah ya riga ya nashi.
To batun shi kuma shugaban hukumar zaɓe fa don ba shugaban da niyarsu kaɗai yake
ba
har da shugaban hukumar zaɓe ba a cikin lissafin
kasan a shi Profesa Asir Jega attajiri ne mutum ne mai son bin gaskiya kuma mai son bidiyo abin da zai iya yi a na yi aiki tare da shi a matsayina shugaban jam'iyyoyi na yi magana na kuma a lokacin da na so mu yi tsokaci a kan maganar zaɓe ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba na ga cikin damuwan da yake kuma na ga a ƙiblan da yake a cewa wani ƙila ko ya goya wa wani baya don gaskiya babu gaskiya a wannan magana a misali a lokacin da aka yi zaɓe wacce ta gabata ai shi kansa a tayar da dan an mai wannan zargi da Muhammadu Buhari ya faɗi. An mai wannan zargin cewa ya yi wa Jonathan aiki to saboda haka yanayin shugabanci idan kana shugaba ko na hukuma ne kai ko na kashi ne za a ga wani sun ce maka ai kashin nan ka bi shi gefen gidan wani baka bi shi gefen gidanka ba nan da kuma in ka yi shi tsakaninka da Allah ina magana ne akan abin da na sani tsakani da Allah ya yi kokarin sa ya tabbatar cewa zaben nan an yi ta bisa kan alƙibla kuma sun bisa a gaskiya da bin doka da order ba za a rasa ba ko a cikin ɗan hukumar ɗan da aiki akwai wani a ƙasar da suke taimaka ko ce wani abu da bai dace ba wannan ba a rasa shi ba a ce amma a ce wani kila shi shugaban jam'iyya a tayar jaga ya yi wani kalama ko ya yi wani aiki da ya nuna cewa kamar shi ne ya yi har aka tara shugaban ƙasa wannan ba zai ba kaga misali shi ne idan ka ga mutum aka ce maka za a yi magudi a zafi a misali to an karɓar mutane ɗaya mutanen da suke garin an kawo musu sojoji ko mutane wanda za su danne su ko kuma dama can su ma kansu a unguwan ko a garin sun yarda cewa a yi wannan magudin akan siyasa to sannan ne za ka ga an yi zaɓe an ce maka an yi magudi amma muddin jama'an garin ba su yarda ba da hukumomin anguwan ba su yarda ba cewa a yi magudi a kan to ina tabbatar maka magudi a zaɓe yana da wuya.
To watakila masu aure idan sun ji ka za su ce shi Dr. Nusa Tanko yana magana ne saboda kila shi ma jami'ar sa sha kayi ne shi yasa ya ɗauki ɓangare guda me za ka ce wa waɗanda za su yi irin wannan tunanin game da waɗannan kalamai da ka yi yanzu nan.
Ai mun sun tsaya zaɓe kuma mun san abin da ya sa mu muka faɗi a zaɓe na farko tsakanin mu da Allah mu ba mu da kuɗin za mu fito ma mu yi campaign har ma da yawan jama'a da sanmu amma muna yin campaign kuma mutane suna jin labarin mu a misali yanzu kana so ka shugaban ƙasar Najeriya amma sai a ce ba a ji ka ba a kaman a Borno ba a ji ka ba a Sokoto ba a ji ka ba a kaman Lagos ba a ji ka ba a kaman Oweri in ma an ji ka kalilan ne wai su suka san kana cikin neman zaɓen to ai ba yanda za ka yi zaɓe ko kuma a ce mutanen da suke baka kafa jam'iyyoyi baka kafa gurbin jam'iyyoyi a ko ina ba a sassan ƙasar nan sannan ka ce za ka yi zaɓe ai ko ka san cewa ba amma mu mun sani cewar amfani da kuɗi jan hankalin mutane yana cikin abubuwan da yake kawo kake nace akan zaben Najeriya wannan tabbas in da a ce jam'iyyoyi kamar irin namu muna da dan kuɗi da hada-hada da zamu iya fitowa mutane su san da labarin mu yanda ya kamata bare da gaske an san mu amma yanda ya kamata a ce kuma mun kira daga ɗan nan inda su ma su kira da su ina tabbatar maka za a yi baba da mu
to ma saware anan shirin zai diga aya amma jin bakon namu Dr. Yunus Tanko da kuma Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.